سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته وسمتك بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كما يندي قبات جيا نام تاشي آية قوم الشاجي شكو وانا سورة وانا الله ما تبقى كن فرقية كي ورد مؤمنين كما لدب تدسو وجن تعامل إذا من ذال الله صلى الله عليه وسلم شكين زنشي wanda kaman yanda malaman tafsiri suka yi bayani irin su kasada suna cewa wannan ayar ta sauka ne saboda masu zuwa wajen manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wato yawan shiga da fita da ake masa sai Allah madaukakin sarki yake so ya takaita wannan shiga da ake yi masa to shine Allah madaukakin sarki ya saukar da wannan umarni din inda yake umarnin yayi nauyi ga sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga baya kuma sai aka dage shi aka kuma ba su dama amma dai an riga an nuna musu gada da bin yanda yake to shine Allah yake bayyana waɗannan abubuwa din a cikin waɗannan ayoyi da fata Allah madaukakin sarki ya bana jafiya.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإن لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون. ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم شاء ما كانوا يعملون. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين. لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز
والله ما توفيقين سركي وانا آيوين ينا أمرتر باين bayin sa muminai cewa idan ɗayan su yana so ya kefance da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama da wata bukata tashi ko yana neman wani abu a wajen manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama da su yake banta da shi to Allah madaukakin sarki yace to lalle ya zaman to tilas ne sai ya gabatar da wani abu na sadaka ma'ana ya bada sadaka kafin ya zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama don manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama bai cin sadaka kuma ba ta halatta gare shi kuma za su yi haka din ne kamar yadda Allah ya ce zalika khairul lakum wa athhar yin haka shine mafi alkhairi gare su kuma shi yafi tsarkaka ta yanda za su kubuta a wajen Allah madaukakin sarki kuma manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da yi fushi da su ba yawan shiga wajen manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shi yasa Allah madaukakin sarki ya saukar da wannan domin ya sauƙaƙa ma annabinsa sallallahu alaihi wa sallam to anan ba iyakan ce abinda za a bada shi na sadaka ba wasu ka ce awu ɗaya na zinari ana awu ɗaya za a ɗauka kamar na zinari ta yi bayan tuwa yake da zinari da yawa a lokacin lokacin suna cikin ba su ma da shi mafi yawancinsu masu bukata ne talakawa ne sosai ya sa wannan abin sai ya musu nauyi sosai suka ga kamar sun shiga cikin kakula Allah ya ce fa in lam tajidu idan ba ku samu ba abin da za ku bayar din kafin ku sa gana da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama fa inna Allaha ghafurur rahim lalle Allah madaukakin sarki mai gafara ne kuma mai jin kai ta yanda idan sun yi hakan alhalin ba ku samu ba Allah ya yafe mu to shine Allah yake a ashfaqtum an tuqaddimu bayna yaday najwaakum sadaqat yanzu kun ji tsoron ku dinga gabatar da sadaka ne a koda yaushe gabanin ku kebance da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ko ku gana da shi kuna ganin hakan zai dore ne babu tsayawa Allah yake fa in lam taf'alu idan hakan bai samu ba ko ba ku aikata ba wa taballahu alaikum to ai Allah ya yafe mu saboda haka da wannan abin da aka saka an saka ne dama dan a samu ku binzani ku sani cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yana da haƙoƙi shi ma nasa kamar yadda kuke da haƙoƙinku kuna buƙatar ku samu lokacin da za ku huta kuna buƙatar lokacin da za ku walwala da iyalanku to shi ma yana da wannan lokacin saboda haka da Allah madaukakin sarki ya sa musu na wani lokaci suka takura sai aka isar musu da saƙon daga baya kuma sai Allah ya janye kenan sun san cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama akwai lokutan da ba za a shiga masa ba da za a shiga masa ba shi yasa waɗancan larabawan ƙauye da muka karanta a suratul hujurat ai sun zuwa ne dai irin wannan lokacin ko aka ce ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga in dai har suna so to a lokacin da za su ba da wannan sadaka sun zo tunda aka gina su akan haka sai ya zama abin ya tsoro akwai lokuta da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai an jira shi ya fito daga gida ya fito daga gida sai ya haɗu da mutane ko a masallaci ko kuma a majalisa inda yake zama da sahabbansa sannan ko wanda yake da wata bukata ya zo ya fuskace shi yawanci masu shiga gidan shi kai tsaye sai ya zama sai wanda suke da alaka da shi ta kai tsaye ko ta surkunta kamar irin Abubakar ko Umar ko Usman ko sayyidina Ali wadannan duk suna shiga gidansa ko Abdullah dan Mas'ud din da yana mushi dawainiya da hidima ko Anas dan Malik ko Abdullah dan Umar din da kanwan mai dakin sa ne hafsa da dai makamantan wadannan to haka irin wadannan suka shiga gidan kuma ba suka shiga da irin waccan fuska wacce ta wadannan masu abin nan sannan mata ma shiga cikin maza aifan musu wahala suka shiga gidansa a irin wannan domin su je tambayi nasu matsalolin kamar yadda muka karanta a farkon surar nan wannan matar da Aisha ta sauka ta dalilin ta kaga ai tashi ta yi ta tafi kai tsaye gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yanzu abin da ya taso ba za ta jira ta ce to ita sai ta jira har ya fito cikin mutane ta tambaye shi ba shi yasa ta garzaya ta yi gidansa to almuhim an sa musu doka kuma an karantar da su sannan kuma sun kore a kan haka Allah madaukakin sarki ya ce to kuna so Allah ya ci gaba da muku tuba ma'ana idan kun aikata wani kuskure fa aqimu salata ku dinga kai da sallah domin sallah tana kankare ma mutum kurakuransa wa atu zakata kuma ku dinga ba da zakka domin zakka tana tsaftace mutum daga wato laifukansa wa atiu Allah wa rasulahu kuma ku yi biyayya ga Allah da manzansa to da haka sai ku samu wannan tuba ku samu rahama ku samu jin kai wallahu qadirun bima ta'malun dan dai Allah madaukakin sarki masani ne akan abin da kuke aikatawa ya san abin da kuke aikatawa kuma zai ba ku labari akan haka to sai Allah madaukakin sarki ya sake komawa yawaiwayi wadancan kafirai da kuma munafikai wanda suke yin wannan ganawa ta hanyar niyya da ta mata Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah yake gaya wa annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa alam tara idan ladina tawallaw qauman ghadiba Allahu alaihim ma hum minkum wala min yanzu baka gani ma'ana gani wannan na lura ga wasu mutane waɗanda suka jibinci mutanen da Allah yayi fushi da su sune yahudawa kenan munafikai sun jibince su su sai suka raba kafa ma hum minkum su dai ba sa tare da ku wala minhum kuma ba sa tare da waɗancan shine kamar yadda Allah ya ce wa idza laqul ladina amanu qalu amanna kaga sun zo jan mu'mine sai suke mu fa ba ruwan mu da waɗancan wa idza khalu ila shayatinihim qalu inna ma'akum idan suka ji waɗancan kuma sai suke ai muna tare da ku waɗancan muna musu abin nan ne kawai saboda haka sai ya zama sun zama ba su da alƙibla guda ɗaya wannan shine hakikanin munafurci shi yasa ya zo cikin wannan hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna asharra an-nasi inda Allah yawm al-qiyama dhul wajhayn to a mutumin da yafi kowa sadewa da halaka a wajen Allah madaukakin sarki ranar tashin al-qiyama shine mutum mai fuska ya'ti ha'ula'i biwajhin wa ha'ula'i biwajhin in ya zo wajen waɗannan sai ya zo da wata fuska daban in ya koma wajen waɗancan ya koma da wata fuska daban to wannan ai ainihin shine hakikanin munafurci kenan to wannan yana da hatsari kwarai da gaske to Allah madaukakin sarki ya ce to su waɗannan sun jibinci mutane waɗanda Allah ya fushi da su kenan munafukai sun jibinci yahudawa kuma sun ɗauke su su ne komai nasu dan haka su ba sa tare da ku ba sa tare da waɗancan kuma wa ya'likuna 'ala al-kadhibi kuma suna rantsuwa akan ƙarya gashi dai ƙarya ce sun san ƙarya ce haka za su yi rantsuwa akai Allah ya ce wa ya'likuna billahi innahum la minkum wa ma hum minkum cikin suratul tauba suna rantsuwa da Allah cewa suna tare da ku Allah ya ce wa ma hum minkum walakinnahum qaumun yafrahun mutane ne masu cike da tsoro domin sai asirin su ya tsoro shi yasa suke cewa suna tare da ku la shi yahlifuna billahi ma qalu wa laqad qalu kalimata al-kufri suna yawan rantsuwa da yahlifuna lakum idan talaqtum ilayhim litu'ridu anhum fa'ridu anhum haka suna rantsuwa domin duk mutum wanda yake yayi imani da Allah musulmi in har ka rantsa mishi da Allah ne zai sa ki ka wannan canka kai ne ka je ta suwa ka sai abu ya ce billahi da zai wannan abin haka na fiye shi in dan kai ne ma in ba haka ba zan ce za ka tuhume shi za ka yadda amma da ya akan ƙarya kuma sai mutum ya gama ma rantsuwa amma kuma duk abin da yake gaya ma ba haka ba ne to shine Allah yake cewa su munafikai din nan ya'likuna 'ala al-kadhib, suna rantsuwa akan ƙarya. Abin sun san ƙarya ne sai su rantse a kai, wannan kuma rantsuwa ce da ba a mata kafara. Dan rantsuwa kashi biyu ne, akwai rantsuwar da ake mata kafara, akwai kuma rantsuwar da sai dai ka nemi tuba a wajen Allah. Ana ita ake kira yaminul ghamus, an gane ko? Wato rantsuwa ta wato tsinduma, mutum ya tsinduma hannun shi a cikin abu, wannan ya san ƙarya ne ƙarara, amma haka zai rantsuwa a kai. To wannan ba a cewa to daga baya kuma ya zo yi kafara a kan wannan, wannan sai dai ya tuba. Wannan tana cikin manya-manyan laifuffuka. Amma akwai rantsuwa da ake mata kafara, ita ce ka rataye rantsuwar a kan wani abu da ba ka so ka aikata, ka ce wallahi tallahi ba zan aikata kaza ba. Abu wannan ai ba wai ƙarya ba ne. In ka ce ba za ka aikata ɗin ba daga baya kuma sai ka zo ka aikata, to wannan ita ce ake mata kafara. Ko ka ce wallahi tallahi sai na yi kaza kuma sai ka zo ba ka yi ba, to wannan ita ce rantsuwa ta asalin rantsuwa da ake mata kafara. Amma rantsuwa irin ta munafukai ba rantsuwar kafara ba ce kuma. Kuma mutane da yawa suna samun kansu a cikin wannan hali, suna ganin ai ba a ganin su. To Allah ya sani, yasa Allah ya ce su munafukai din nan halinsu muzabzabina baina zalika, suna nan suna wato tangan-tangan tsakanin muminai da kafirai da yahudawa. La ilaha ula'i wa la ilaha ula, shi yasa ranar tashi alkiyama ma haka Allah zai tashe su, ba sa nan ba sa can, ba sa nan ba sa can, domin haka suke a duniya. Allah ya ce a'adda Allahu lahum azaban shadida, lallai Allah maɗaukakin sarki ya musu tanadin azaba wacce take mai tsanani. Shine Allah ya ce innal munafiqina fi dharkil asfali minan nar, lallai munafiqai suna can ƙasan wutar jahannama, suna ma ƙasa da kafirai saboda abin da suke aikata. Shine a'adda Allahu lahum azaban shadida innahum sa'a ma kanu ya'maluna, lallai abin da suke aikatawa din nan ya munana, abin yayi muni matuƙa. Nasu yi rantsuwa a kan ƙarya, nasu nuna cewa suna tare da muminai alhalin ba sa tare da su, wannan abu ya munana. Ko su yi zance su yi ƙarya, ko su yi alƙawari su saba, ko an amince musu su ci amana. Shi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisi mai inganci cewa a ayatul munafiki salasun, alamar da ake gane munafiki cewa mutum munafiki ne, alamomi ne guda uku: idza haddatha kadhab, in yayi magana yayi ƙarya. Kuma yanzu ƙarya amma yadda ita ba komai ba, mata sai ta ma mijinta ƙarya, miji sai ma mata shi ƙarya, da sai ya ma ubansa ƙarya, uba sai ma ɗansa ƙarya, mai gida sai ya ma yaronsa ƙarya, na shago yaro ya ma mai gidansa ƙarya. Musamman ma da irin zamanin wayan nan, mutum yana can wata na sai ce gani nan a waje kaza, kuma ƙarya yake, bai kuma ɗauki wannan ƙarya ba. Wannan yana faruwa da yawa, kuma mutane ba su ɗauke shi laifi ba. To gaskiya wannan babban laifi ne. Da waya ko wani kana tare da shi yana zaune, in wani ya kira shi kana ji kuna tare, zai ce ai ina waje kaza, alhalin ba ya waje, har ma an ɗauke shi cewa ba komai ba. To wannan yana nuna ƙeƙashewar zuciya ne, domin wannan ƙarya ne. Ai ƙarya ne ake nufi da ƙarya, shi ne abin da ba haka ba ka ce haka, wannan shi ne ƙarya. Ka faɗi abin da ba haka ba ka ce haka, wannan shi ne ƙarya. Da haka Allah maɗaukakin sarki ya ce ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah, sai rufi wannan rantsuwar tasu ta zama musu kamar garkuwa ne. Domin suka zo suka yi rantsuwa ɗin, za a ce ai ba za a ce ƙarya suke yi ba. In banda Allah da annabinsa ba wanda zai za a zo a mishi rantsuwa munafiƙai ya ce ba haka ba. Shi yasa Allah ne kadai ya bayyana halinsu. Allah ce idza ja'atal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu, sai Allah ce wallahu yashhadu innal munafiqina lakadibun, ƙarya suke. Sun ce nashhadu innaka la rasulullah, Allah ya ce innal munafiqina lakadibun, ƙarya suke. To kaga yanzu in ba Allah ba, wa zai san wane munafiki ne? Ko kuma annabinsa da Allah zai mishi wahayi ya ce to za su zo ma su ce ma kaza, kuma zai bar su a ido za su zo su faɗa din, to kaga ya san cewa wannan munafiki ne. Amma yanzu da ni da kai, waye zai ce ma wani munafiki ne? wani yana daga cikin kurakunai zai ce ai su wannan munafikai ne ana iya to wannan munafiki ne su wannan munafikai ne inda irin wancan munafikin kake faɗa na kore kafirci da bayyana imani wannan ba wanda ya san shi sai Allah ba kai saka ma mutum hukunci da wannan amma dai kun yi alƙawari da mutum ya saba ka ce wannan baka kyauta ba wannan hali ba kyau hali ne na mutane da ba na kwarai ba kaga wannan wani abu ne da shine idan addata kaza in yayi zance ya ƙarya wa idan wa'ada akhlafa in yayi alƙawari ya saba mutane ne suke saba da wannan wa idan atumina khana an amince mishi zai yi halinci wa idan khasama fajar in aka yi husuma da shi baya tsoron Allah ƙarya da gaskiya zai kawo ba abin da ya dame shi duk wani abu na ƙarya zai iya zuwa ya tattaro duk takardun ƙarya akan fili ne ce ga takardun filin sa ya fiya ko ba zai ko ya fiyar ma da mutane biyar fili guda ɗaya kuma ko ya ba shi takarda haka wannan duka cin amana ne to manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan duk wanda waɗannan abubuwan guda hudu suka tattaro a kansa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce wannan munafiki ne dan tsadari bisa dai wa man kana fihi khaflatun minhunna kana fihi khaflatun minan nifaqi hatta yada'a wanda yake da alama ɗaya daga cikin wannan alamomin kuwa to yana da alama ta munafurci har sai ya rabu da ita da haka kenan daga yau duk wanda ya san yana ƙarya ya daina wanda ya san yana saba alƙawari ya daina kuma wannan shi ya fi yawa ƙaryar ma wasu na ɗan jin kunyar za su yi ƙarya kai a ce sun yi ƙarya amma saba alƙawari kan wannan ya zama kamar ruwan dare ne kamar yadda mutum zai ɗauki ruwa ya sha a kofi ba wahala haka suke ganin saba alƙawari musamman a kan lokaci sai a ce ya firkanta har ma a mayar da shi wata ɗabi'a ce wata al'ada ce kuma mummunar al'ada ce kai ka ce ma mutum ƙarfe kaza kuma ya zo baka zo lokacin ba ai wannan saba alƙawari ne saba alƙawari ne har an mayar ma shi kenan abinda za a yi shi ƙarfe biyar sai a ce ƙarfe hudu har hakan ya zama shi ne al'ada don in ma ka ce ƙarfe biyar ɗin za a yi to ba wanda zai zo ƙarfe biyar to amma za mu iya gyara ma kanmu in muna so za mu gyara shi ne mu sa alƙawari ɗin ko da mutanen ba su zo ba ku zartar da abin da za ku zartar in kuka yi ɗaya biyu shi kenan za a canja za a canja to amma mu ɗin ma ba a san canjawa ba a san canjawa sai a yi alƙawari da mutum zai ga an saba na lokaci ko kuma na wani abu don haka waɗannan sufofi ne na munafiki Allah ya ce suna ɗaukan wannan rantsuwa da suke yi ta zama musu kamar garkuwa ne domin duk wanda ya rantse da Allah zaka ce mumini ne ko da haka yi tunanin cewa kuma akwai wani abu ya ce na rantse da Allah billahi ladhi yau ba a ci abinci a gidana ba ya tashi a masallaci to duk wanda ya ba haka bayan sallah an yi sallar da asar ya tashi ya ce assalamu alaikum al'ummar musulmi mun dogara ga Allah mun dogara gare ku wallahi yau ba a ɗaura abinci a gidana ba zaka ce ƙarya ne kana ganin musulmi ba zai faɗa abin da yake ƙarya ba ya za su ka tausaya mishi gaba shi to wasu kuma ƙarya suke amma ba za ka kalli fuskar ka ce ƙarya ba ne tunda abu ne na cikin zuciya ba ka san shi ba kaga mutane suna ƙarya da yawa wani zai zo ya ce ma wallahi daga asibiti yake an rubuta mishi kaza an yi waye inda za ka ce ka sassa shi ka ce ku je asibitin sai ku je hanya sai ya ce ma a'a ba haka ba ne al'amari ko a ce ya kawo takardar don a je a bincika sai ka ga kuma ba haka ba ne wasu kuma haka ne wasu su suke bata wasu ai dole mutane Allah bai yi su ɗaya ba kamar yadda ya san hannun nan ba ne ne suke ba haka mutane suna nan daban-daban wani za ka ga yana da bukata ɗin kuma ba yadda zai yi wani kuma a'a ba bukatar ba ne kawai ya kashe zuciyar shi ne shi in ba ya yi haka ba ba zai ji daɗin rayuwarsa ba wannan kuma mutuwar zuciya ne kuma asara ne kuma zubar da mutunci ne Allah maɗaukakin sarki ya ce salamu ma'aza fa saddu an sabilin lahi sai suna hana wasu mutane shiga addinin Allah salamu ma'aza bun muhim azaba ta kaskanci ta tabbata a kan su ranar tashin alkiyama Allah ya ce lan tughni anhum amwaluhum wala auladuhum min Allahi shay'an lallai dukiyoyinsu ko kuma ƴaƴayensu ba za ku tunkuɗe musu azaba ba ranan tashin alkiyama in kun sabu da Allah. Don haka yawan dukiyar mutum ba shi zai ku fitar da shi a wajen Allah ba, ko yawan ƴaƴan mutum ba shi zai ku fitar da shi a wajen Allah ba. Biyayyarka da Allah maɗaukakin sarki da tsoron Allah ka shi ne zai ku fitar da kai. Haka yanzu a tara duniyar nan a ce duk dukiyar mutum ne ya je sanar da Allah maɗaukakin sarki ba tsoron Allah sai azabtar da shi. Wala yubali, kuma Allah bai damu ba. In kuma mutum zai fita a duniyar nan ba yi da ko taro ko titi bai da shi, kuma ya sadu da Allah yana tsoron Allah cike da tsoron Allah, kuma Allah ya masa rahama bai damu ba. Haka ba wai ana ganin cewa a nan kana da kuɗi to shikenan wannan kuɗin abinda Allah yake musu kamar gargaɗi ne. In da ma suna da kuɗi za su haɗa a gaban Allah su je da kuɗin, to ba za a karɓi kuɗin ba, don kuɗin ba zai musu amfani ba. Ko kuma suna da ƴaƴa su ga tarin ƴaƴayensu za a tausaya musu, ko kuma a za su yi amfani da wannan dama na wato su nemi ceto, to wannan ƴaƴan ko dukiyoyin duk ba za su cece su ba. Allah ya ce nan tuhumi ya annin amwaluhum wala auladuhum minallahi shay'a. Haka muna neman tsarin Allah maɗaukakin sarki daga dukiya ko ƴaƴan da ba za su amfanar da mu a gaban Allah ba. Duk dukiya da ba za ta amfanar da mutum a gaban Allah ba, Allah ya raba shi da ita. Ko ƴaƴan da ba za su amfane ka a gaban Allah ba ran tashi kiyama, to Allah ya raba ka da su. Tunda ƴaƴa suna amfanar iyayensu, ƴaƴa suna cece. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk mutumin da ya yi tarbiyyar ƴaƴa mata guda uku ya kyautata tarbiyyarsu, ya yi haƙuri suka kyautata har ya aurar da su, ya ce sai sun zame mishi garkuwa daga wutar jahannam. Wani ne ƴaƴa mata biyu, ya ce ya manzo Allah na wajiyu ne ba su kai uku ba, ya ce haka nan ne biyu. Wani ne ɗaya ya ji shi ma ya ce to ni tawa ɗaya, ya ce ba biyu ba, ya ce kai ma haka. Amma yanzu mutum an bashi da ƴaƴa mata zai ce ya yi ta koke, ya yi ta kwamfani, ya yi ta damuwa, bai san abin da za su mishi a lahira ya fi wannan damuwar da yake gani ta duniya ba. Kuma tun a duniya ma sai ka ga tausayinsu ya fi na ƴaƴa maza. In ka shiga wani yanayi kafin ɗanka namiji ya zo sai ƴaƴanka mata dukka sun taru a gidan tukunna, ko ba haka ba ne? Ko rasuwa aka yi ko wani tashin hankali kafin ƴaƴanka maza su zo suna tsoron za su zo a ɗaura musu damuwa, sai ka zo ka sami ƴaƴan matanka ne kuma sai aka ba an bar su. To sun fi tausayi, ya sa Allah maɗaukakin sarki sai ya baka ya tausayin nasu da su cece ka ma. Tausayin yake kawo har su zama ma abin ceto, amma wasu mutane ba sa gane haka. Shi kullum so yake a ce ƴaƴan shi duka maza ne, za su yi sana'a za su kawo masa kuɗi, haka wasu suke so. To ai ba abin da kake so kake samu ba, cewa abin nan amlil insani ma tamanna, duk abin da mutum yake buri yake samu. Wani gashi yana da ƴaƴa mazan duk sun ishe shi, ba su mishi amfani ba na ko kwabo a duniya ba, sai ma bala'i da suke saura masa, kuma mazan ne. To ina amfani irin wannan? Haka ɗan da ba zai amfani mutum ba, la a duniya la a lahira, wannan ai ɗan babu amfani a gare shi. Ya sa kuma mutum sai ya haɗa da addu'a, sai mutum yana yi yana roƙon Allah maɗaukakin sarki. Shi ne Allah yake cewa hatta idza balaga ashudda wa balaga arba'ina sanatan qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'matika allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati. Allah ke kyautata mun zuriya ta. Na ga wani abu da ya ban sha'awa, wani malami haka na ganto daga gare shi daga cikin magabata yake cewa yanzu ba ana ta maganar Lailatul Qadr ba, yanzu wasu yau sun ɗaura bin ɗinsu da komai sun take za su nemi Lailatul Qadr. Duk wani ka tambaye shi me zai nema a Lailatul Qadr nan, a kasuwa ce, a menene, a waye, a waye, ya ce Lailatul Qadr ba duniya ake nema da ita ba, lahira ake nema. Amma yanzu za ka shigo cikin masallacin ka ji masu buƙatun ne, sai a yi mun dace suna ganin kawai wannan wannan jarin da ya saka ko wani menene shi ke na ya riga ya samu kawai. Shi ba ya tunanin ya roƙi Allah ya tsare shi daga azabarsa, ba ya tunanin ya roƙi Allah ya mabu da duniyan nan lafiya, ya fitar da imaninsa. Shi wannan za ka ga wani abin nan, wannan plan B ne, option B ne, bai da muhimmanci. Amma babban damuwarsa a ya zai fita daga ƙangin talauci a duniya. Ai ta haɗu da Allah da talaucinka ka samu tsira da kubuta, wallahi shi yafi ma alkhairi fiye da ka haɗu da Allah da duniya cikin azaba. Wannan ya ji za ka mutane ku kula ana roƙon Lailatul Qadr din nan. Mai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake Aisha ta nema, yace ki ce Allahumma innaka aqul hibbul afwa fa'af. Ai ka samu afwar Allah ka samu komai, kana samun afwar Allah ka samu komai. Afwar Allah fa shine wato Allah ya kare ka daga duk wani mummunan abu, kuma ya kusantar ma da duk wani kyakkyawan abu, wannan ita ce afwa. To kudi ko wallahi akwai abin da zai tun kuɗe ma ba, kudi abubuwa da yawa ba zai tun kuɗe ma su ba. Yanzu misali wasu za a turo su su zo su kashe mutum, zai ce duk ga abin da na mallaka na ba ku, wallahi ba za su karɓa ba, za su kashe shi kuma. Kaga kudin bai hana wannan mummunan abin ya same shi ba, bai hana ya same shi. Saboda haka kudi ba shi bane komai a rayuwa, kuma wai wadata ko samun wani matsayi ba shi bane komai a rayuwa. Babban abu a rayuwa shine ka samu tsoron Allah, ka samu guzuri na tsoron Allah, ka zamanto mai biyayya ga Allah, ka zamanto mai imani da Allah, mai ba da gaskiya ga Allah. Don haka Allah ya ce dukiyoyinsu da ƴaƴayensu ba za su amfane su ba a wajen Allah maɗaukakin sarki ko da da ƙanƙanin abu. Allah ya ce ulaika ashabun nar, waɗannan su ne ma'abota wuta, Allah ya tsare su. Hum fiha khaliduna, suna dawwama a cikinta har abada ba fita. Yawma yab'athuhumullahu jami'an, ranan da Allah zai tashe su gaba ɗayansu. Fayahlifuna lahu kama yahlifuna lahu, Allah yana bada labarin abin da za su yi, shi ma Allah zai su mishi rantsuwa, sai su ce wallahi Allah ba haka ba ne, kamar yadda suke muku rantsuwa. Wayahsabuna annahum ala shay, suna tsammanin su ɗin wannan abin zai amfane su wannan rantsuwar da za su yi, kamar yadda Allah zai tashi kafirai ranar tashi alƙiyama mushrikai su ce wallahi rabbina ma kunna mushrikin, za su ce wallahi Allah ba mu yi shirka ba, ranar tashi alƙiyama ba. Allah zai tashe su, za su ce wallahi rabbina ma kunna mushrikin, ba mu taɓa shirka ba. Kaga rantsuwa suke yi, kuma rantsuwa ba za ta yi amfani ba a gaban Allah, ai dama da shi ake rantsewa. To ka tsaya ga ka a gaban shi, kuma shi ya san abin da ka aikata, to wace rantsuwa za ka yi kuma? Da haka shi yasa Allah ya ce ala innahum humul kadibuna, su ɗan lallai har ila yau maƙaryata ne. To da ma ƙarya a duniya suka yi ta isa, amma mutum har ya kai lahira kuma ya sake yin ƙarya, rantsuwa akan ƙarya, ai asarar ta kai asara, kaga tabewa ce. Allah ya ce ba komai ya kai su ga wannan ba, istahwadha alayhim shaytan, shaytan ya riga ya mamaye zuciyarsu, zuciyar gaba ɗaya sun kwankwaɗi biyayyar shaytan, don haka san shaytan ya mamaye zuciyar. Fa an samun dhikrallah, har ya mantar da su ambatan Allah, da haka ba ruwansu da ambatan Allah. Allah ya ce wa idha qamu ila salati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalilan, a sallar ma ba su ambatan Allah. Da haka wani yanzu rabon shi da alƙur'ani ya manta, wani har a azumi ma ba ya karanta alƙur'ani, har a watan ramadan din ma da kake ganin mutane kowa ka gan shi da ƙur'ani, ko wani a waya ne, wani a kasuwa ne, wani ya sa yana jin wa'azi, wani duk wannan ba ta dame shi ba. To kaga wannan shi ne babban hasara. Fa an samun dhikrallah, duk wanda ya biya mashaitan sai shaitan ya batar da shi, sai ya kautar da shi daga tafarkin Allah. Shi yasa Allah ayoyi da yawa yake gaya mana kada ku bi shaitan, la tattabi'u khutuwati shaitan, la tattabi'u khutuwati shaitan, kada ku bi hanyar shaitan, domin duk wanda ya bi hanyar shaitan fa innahu ya'muru bil fahsha'i wal munkar, yana umarni ne da mummunan abu da abubuwa waɗanda suke marasa kyau, wato na saban Allah. Allah ya ce ulaika hizbu shaytan, waɗannan su ne rundunar shaytan. Allah ya kare mu, ma'ana su ne za su tashi ƙarƙashin tutar shaytan ranar tashin alƙiyama. Yau a ce mutum ya tashi a ƙarƙashin tutar shaytan, ai ya gama hasara da shi da su Fir'auna da Hamana da Faruna da Abu Jahl da Abu Lahab, a ce tawagar ta kenan. Daga jin sunayen ma ka san babu alkhairi, a babu alkhairi a ce. Waɗannan su ne hizbu shaytan, su ne tawagar shaytan ko rundunar shaytan. Allah ya ce ala inna hizba shaytani humul kafirun, lallai wannan jama'a ta shaytan, rundunar shaytan, su ne waɗanda suke masu asara ranar tashin alkiyama. Sai Allah ya ce innal ladina yuhadduna Allaha wa rasulahu ulaika fil adallin, lalle waɗanda suke saba ma Allah madaukakin santi da manzansa suke wuce iyaka ba sa bin gaskiya gaskiya tana gefe suna wani gefe to waɗannan suna cikin makaskanta ranar tashin alkiyama wanda za a nesantar da su daga rahmar Allah da sai Allah yake tabbatar da alƙawarinsa da abin da ya hukunta kuma da tsarinsa wanda bai canjawa Allah yake kataban labu la aglibanna ana wa rusul Allah ya hukunta kuma ya rubuta tunda ya halitta cewa shine yake rinjaye da shi da manzanninsa koda an yi kiyayya da Allah an yi kiyayya da annabinsa koda an bi duk wani matakai na fada da Allah da annabinsa koda a ce nasara ba ta zo bangaren mu'minai ba a tashin farko to nan ne karshe sai nasara ta zo gare su wannan alƙawari ne na Allah kataba Allahu la aglibanna ana wa rusuli Allah yake ni zan yi rinjaye da ni da manzannina yanzu mutanen maka fadi tashin da suka dinga yi a wannan shekarun suka yi ta azabtar da abin nan a ƙarshe al'amarin wajen ma ya koma Allah ne ya shiga daba da shi da manzansa da kuma mu'minai sai Allah ya ce walillahi al'izzatu wa lirasuli wa lilmu'minin Allah shi ne yake da ɗaukaka shi yake da buwaya da manzansa da kuma mu'minai za ka duk wani abu da za a ma mu'minai za a iya gallaza musu za a iya kuntata musu to amma a ƙarshen ƙarshe sai ka samu nasara tana gefen su domin alƙawari ne na Allah Allah ya ce wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin Allah ya ce alƙawari ne akan mu cewa mu taimaki mu'minai matuƙar sun cika wato sharuɗa sun cika ƙa'idoji da muka tsara musu suka bi Allah ya ce sai mun taimake su haka Allah yana taimakon bawansa in ya kasance wato ya yi biyayya ga Allah ya tsare dokokin Allah Allah ba zai kyale shi ya wulaƙanta ba an kaga mu'mini ya shiga cikin halin kakani ta yi a hannun wanda yake makiyin Allah ne to an ka bidiya za ka ga akwai wani abu da ya yi akwai wani abu da yake na saba ma Allah Allah ya daura shi a kansa wai wani daga cikin irin turawa nan masu bincike a kan Qur'ani ya samu wani fitaccen malami yake cewa Al-Qur'anin nan na ku ƙarya ne ya ce me yasa ka ce haka sai ya ce ai Al-Qur'ani ya ce walan yaj'al Allahu lil-kafirina 'alal mu'minina sabila ai Allah ba zai daura kafirai akan mu'minai ba gashi kuma yanzu mu'minai a duniya sun yi kasa kafirai suna zama yace a ai gaskiya Qur'ani ya faɗa ai mutum har yanzu musulmi ne ba mu'minai ba an da mun dauki tabarkin imani da ba ku ci galaba akan mu to me zai dace cewa ke yace ai Allah cewa ai lan yaj'al Allahu lil-kafirina 'alal mu'minina bai ce 'alal muslimin ba yace mutum har yanzu muna matakin musulunci amma muka kai matakin imani wannan alƙawari tabbas haka yake sai mun hau kan in dai muka kai mataki na imani wannan shine alƙawarin Allah wallahi madaukakin sarki yace kataba Allahu la aglibanna ana wa rusuli inna Allaha qawiyyun aziz lallai Allah madaukakin sarki shine mafi ƙarfi kuma shine wanda yake mafi buwaya wanda wato ba wanda yake gagararsa Allah madaukakin sarki kuma ba ne galaba a kansa to sai Allah madaukakin sarki ya ba da labarin kyawawan ɗabi'u na mu'minai din waɗanda suka ba da gaskiya da Allah da kuma suka bi manzansa kuma suka yi biyayya ba su yi irin na waɗancan ba Allah ya ce la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadda Allaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw 'ashiratahum Allah ya ce ba za ka taɓa samun wato mutane waɗanda suka ba da gaskiya da Allah da ranar tashin alkiyama ba za ka taɓa samun su suna jibinta ko suna ƙaunar mutane waɗanda suka saba ma Allah da manzansa ba da haka ba za ka same shi ya taso ya siyo ma ɗanshi rigar Messi ba yana cewa na fi son ka da wannan haɗa kafin wancan kafiri ne babba ko da haka sai ka kai shi yana so ya burge ɗansa sai ya siyo masa riga da take da sunan kafiri yana nuna masa kafirin ne yana da muhimmanci ne in ba da muhimmanci me buƙatar ka kawo sunansa ko saboda haka yana nuna masa yana da muhimmanci a wajensa to Allah ya ce waɗanda suka ba da gaskiya ga Allah da ranar alkiyama ba za ta taba samun su suna kaunar waɗanda suka saba ma Allah da manzansa. Da haka duk yanda suka kai da daukakar su a cikin na daukaka ko na wasanni ne ko na sharhodiya ne ta duniya ko na menene, wannan mumini ba ya taba kaunar sa da wannan abu, ba ya taba kaunar sa, da haka ba zai taba burge mumini ba. To yanzu kafiran da suke burge musulmi suna da yawa, mumini kan kafiri ba zai burge shi ba, sai dai musulmi. Da haka kenan yawan musulmi ya fi na muminai yawa, ko ya haka ne sai bakan mu amsa. Muna cikin matakin musulunci ne yake, dan an kai matakin imani ba za a yi ba. Yuwaduna man addallaha wa rasulahu, Allah yake walau kanu aba'a ko da iyaye su, aw abna'ahum ko da ƴaƴan su, aw ikhwanahum ko da ƴan uwan su ne, aw ashiratahum ko da dangin su ne. In dai har ba ka kaunar Allah to ba ruwan ba ka yi. A wasu malamai sun ce ayan nan ta sauka ne akan wasu daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin yakin Badr, kamar Abu Ubaida ibn Jarrah radiyallahu anhu. Lokacin da aka zo yakin Badr, wasu ruwaye suna nuna cewa bayan ya fito yakin, yaki ya kaure ana ta fafatawa, sai ya hangi wani mutum daga can gefen tafurai, sai ya lura duk inda ya kauce mutumin nan sai ya dinga dumfaro shi, ma'ana kamar mutumin shi yake so ya sake. Tun yana kaucewa yana kaucewa, daga ƙarshe sai to menene abin tsoro da tun da na mutu ma shahada ne, da ya dumfaro mutumin sai ga ubansa ne, suka buga ya kashe uban. Wannan ayar ta sauka tunda ba a kaunar Allah da manzansa. Haka nan Hamza da Ali da Adida waɗanda suka fito suka tintaru waɗancan ƴan uwan nasu dan danginsu ne, da Utba da ƴaƴansa, ko lokacin da aka zo za a yi yakin Badr, Utba ya fito da shi da ƙaninsa da ɗansa su uku, da Walid ibn Utba da shi Utba da ɗan uwansa su uku suka fito. Dan haka ake yaƙi wancan lokacin, da suka fito su uku sai an fara buɗe fage tukunna da manya-manya, sai suka ce ku fito mana da naku da za mu yi faɗa da su. Kafin a yi wani motsi, wasu samari daga cikin samarin Madina har sun fito sun tsaya a gabansu. Dama mutanen Madina mutanen yaƙi ne, su sun saba da yaƙi ba kamar mutanen Makka. Sai shi buɗan bakin Utba ya ce ba da ku muke yi ba, muna son jininmu da danginmu muke so, wanda mun san su sun san mu, don haka ku koma. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ina Hamza tashi, ina Ali ka tashi, ina Abi da ku tashi, kuma a fagen yaƙi in annabin Allah ya ce ka je ba maganar shawara kuma umarni ne, baka isa, ya zama tilas a kanka. Dukkansu ba wanda yake haka suka tashi. Kaga waɗannan ɗin ai danginsu ne, ko kakanninsu ɗaya ne, amma saboda sun ƙi Allah da manzannin shi, Hamza ya kashe nashi, Ali ya kashe nashi, Abi da kuma suka yi saɓanin abin nan zuka, su ka zo suka haɗu kuma suka kashe shi, kuma suna kashe su suna ganin cewa aikin Allah suke. Haka la tajidu qauman yu'minuna billahi yuwadduna man haddallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum ko da iyayensu aw abna'ahum. Haka nan Sayyidina Umar da aka yi yaƙin Badar ɗin aka gama aka kama fursunonin yaƙi, Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce me ya shawara ku, ya ce Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka ga wancan ɗan uwana ne ba ni shi na tsara wuya, dan kafiri ne ba ya san Allah da manzansa, da haka in kashe shi kawai shikenan ma Allah aiki, wancan ma ɗan uwan Ali ne ka ba shi ya kashe shi. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai ɗauki wannan ra'ayi na Umar. Amma dai inda sun yi hakan ba zai fi ba ne, ba sa ƙaunar Allah ne. Mutumin da har zai fito fagen daga yana so ya kashe annabin Allah, to ta yaya kuma kai za ka gan shi ka jame shi? Saboda haka Allah maɗaukakin sarki yana yabon muminai ne a kan wannan halayya da suka nuna, ma'ana ba sa nuna kara in ta zo ga al'amarin biyayya ga Allah da annabin sa. Ko kamar Mus'ab ibn Umay da shi da mahaifiyarsa. Mus'ab ibn Umay ya tashi cikin gida babba, mahaifin shi babban ɗan kasuwa ne, kuma ya bar masa dukiya tare da mahaifiyarsa. bai taba san wani abu wahala a cikin garin Makka ba duk da wannan wahalar da ake fada bai san wahala ba turare sai an ji a jikin shi a gane cewa wani sabon turare ya shigo garin Makka kawai da yana da wadata mahaifiyar shi akwai kudi amma da tafiya ta yi tafiya ya musulunta ta ce sai dai ya bar addinin nan ko ta hana mishi komai ko ma ta daina cin abinci har sai ta mutu ya ce wallahi ba zan bar addinin ba sahabbai har suna tausaya masa lokacin da wahala ta masa wahala dan shi bai saba da wahala ba in yana taka kafar shi ba takalmi a Makka kafar sai tana fashewa tana ruwa sai ta kundu ruwa kamar yadda magudai suke a kafar sai su dauke shi a kafada amma wasu abu ya zo an zo an yi yakin Uhud ya yi shahada ba a samu likafanin da za a rufe shi da shi ba ka duba jin daɗinsa amma bar duwar nan jin daɗin saboda ne saboda Allah ya rabu da mahaifiyarsa ya ce saboda Allah da yawa su sun ƙyale danginsu saboda ne saboda su yi musulunci da Ramla bintu Abi Sufyan ƴar Abu Sufyan ce matar kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce Ummu Habiba sunanta Ramla Abu Sufyan wata rana ya zo Madina yana kafirinsa tana matar annabin Allah ya zo gidan annabin Allah ya shigo wajenta ya shigo ɗakinta annabi bai hana shi shiga ba da haka za a yi mu'amala da komai da su amma da ya zo zai zauna daidai wata shimfiɗa yana kusantar wajen sai ta janye ya shi ce kuma to za a ce ta saba ma mahaifinta ya ce haba Ramla abin ke ma har ya kai ga haka ta ce wannan shimfiɗar wato ta annabin Allah ne kuma ya fi kowa tsarkaka don haka kai da ƙazantarka ba za ta zauna a kai ba da kafirci ya ce take gaya ma ubanta haka kuma ta fi san annabin Allah a wannan yanayin fiye da mahaifiyarsa don shi ya yi faɗa da annabin Allah bai san annabin Allah ta ce ba za ta zauna a kai ba shimfiɗar annabin Allah ko da kai kafiri ne to kaga shi ne Allah yake yaban mu'mine a kan wannan abin da suke nunawa bayan ce shi kenan don an ce iyayen mutum kafirai ba ne kuma ya tafaɗa da su ba ne a'a idan suka nuna ƙiyayyarsu ga Allah to kai ma ka nuna ƙiyayyarsu gare su idan kuma ba su nuna ƙiyayya ba a kafirai ne kamar yadda Abu Talib kafiri ne ko bai nuna ƙiyayya shi da annabin Allah ba bari ya ba da kariyar shi ne ga annabin Allah ba a taɓa cewa ya faɗa da Abu Talib ba ko kun taɓa ji a tarihi an ce ya faɗa da shi saboda me saboda bai nuna ƙiyayyarsa da annabin Allah ba haka nan Al-Abbas Abbas bai nuna ƙiyayyar shi da annabin Allah ba wannan mahaifinsa ne amma dai ya zamanto cewa bai musulunta ba haka ni ma lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi hijira daga Makka zuwa Madina Abbas lokacin bai musulunta ba sun je dan za su shiga Madina suka ci karo da shi ya fito da kayan kasuwancin shi daga Sham ya cire wasu tufafi masu kyau ya ba annabin Allah ya ce gashi kuma shi baya musulmi lokacin ba musulmi ba ne don haka wannan ayat ana magana ta ba wai an ce shi kenan idan iyayen mutum ba musulmi ba ne to ya ɗauki kayan ka ka kyautata musu Allah ya ce wa sahibu ma fi dunya ma'rufa to amma sai ya zama masu fito ne da annabin Allah ko da addinin Allah to a nan kuma ka ga ba maganar ƙaunarsu kuma sai ƙaunar Allah ta hau bisa ƙaunarsu Allah ya ce ulaika su masu irin wannan halaye daga cikin mu'minai Allah ya ce kataba fi qulubihimul iman Allah ya hukunta ya tabbatar da imani a zukatansu ne imani ya samu waje ya zauna a cikin zukatansu wa ayyadahum bi ruhin minhu kuma Allah ya karfafe su da wani rai daga gare shi ma'ana na cewa mala'iku suna daɗa karfafa su imani yana daɗa karfafa su alqur'ani yana daɗa karfafa su ويدخلهم جنات تجري من تحتها الانهار كما الله زي شيغر da su aljannoni wadanda wato koramin ke gudana karkashin su khalidin fiha suna masu dawama a cikin har abada Allah yake radiyallahu anhum wa radu an Allah ya yarda da su kuma sun yarda da Allah kenan kaga wancan aikin da suka yi na kiyayya da makiya Allah ko da ƴan uwansu ne Allah ya yarda Allah bai ce abin da suka yi ba daidai bane abin da suka yi daidai ne indai wadancan din sun ƙi Allah sun ji annabin Allah Allah ya ce ulaika hizbullah kaga sabanin wadancan wadannan su ne rundunar Allah Allah ya sanya mu cikin su ala inna hizballahi humul muflihuna Allah ya ce lallai rundunar Allah su ne waɗanda suke masu cin nasara masu tsira da rabauta ranar tashin alkiyama. Amma ba ba irin Hizbullah ta Lebanon ba, nan kake ji ana cewa Hizbullah Hizbullah akwai Hizbullah ta Lebanon, ƙungiya ce ta ƴan Shi'a ta su Hassan Nasrullah, wanda suke faɗa da sunna, suke faɗa da addinin musulunci, suke ma addinin musulunci zagon ƙasa, wanda su ake kira Hizbullah. Su Hizbullah ta Lebanon da ƙashin wani Hassan Nasrullah za ku dinga jin sunan sa, bar su ne ma ake tura su a lokacin yakin Siriya suke zuwa suke kashe ahlus sunna suna kona masallatan su, na sun dade suna yi. Wani Sulaimani da aka kashe shi ko mun san Sulaimani da aka kashe, wani babban jagora na kasar Iraki ko, wanda Amerika ta kashe shi bayan ta gama amfani da shi ko bayan gama amfani da shi. In ka ji tarihin da yanda ya gallaza mu ahlus sunna a Siriya sai kai mamaki, da shi aka yi ta amfani, aka yi ta kona masallatai ana yi ma sunna barna. To ga wannan sunan Hizbullah, dan kanka ji ana ta Hizbullah Hizbullah kaji abin yana burge ka, ai runduna ce kaga sun daura wani kyalle yalo suke daura a kansu, suna da wani kyalle ya kaga suna daura shi yalo, abin da yake rubuta a cikin kyallen shine ya hutain ba ya Allah ba. To wani sai ga kaman abin burgewa ne ko, to yanzu duk abin da in dai da gaskiya duk ta'addancin da Yahuda suka yi a Masjid al-Aqsa daga waɗannan kwanakin na wannan satin da suka wuce, me suka je suka yi in dai da gaskiya ne Hizbullah din ko ai da sai su je su tanka, ba wani wata tanka har cikin masallaci aka shiga aka daddaki mutane aka tada bama-bamai aka fafata masallacin al-Aqsa, amma dai alhamdulillah ko jiya zaka yin sallar tarawih da za a daina ba. Haka fadan nan zai ba zai kare ba har sai lokacin da Mahdi ya zo, in ka ga fadan wannan ya kare tsakanin Yahudawa da musulmai ba dan bazance da Falastinawa sai lokacin da Mahdi ya zo, amma fada ne da bai da ƙarshe, ƙarshen sa kenan lokacin da Allah ya tabbatar da gaskiyar sa, amma abu ne da ba zai taba karewa ba, ayi a cikin nasara wani lokacin su taba wani lokacin a taba, har lokacin da wa'adul akhirati zai zo da su wujuhum, a zo a gallaza musu a ɗanɗana musu azaba ko su musulunta ko a kashe su, kuma Allah maɗaukakin sarki ba zai ƙyale bayinsa haka kawai ba, Allah maɗaukakin sarki zai taimaki bayinsa, kuma shi musulmi a kodayaushe yana jin ɗan uwanshi musulmi. Akwai wani clip da aka yi ta turawa shekaran jiya, daga jiya zuwa shekaran jiya, wani mutumin tuni a wannan aikin umara ya gama tawafin shi irin ɗaukan hoton nan da ake kaza mutane sun jarabu da ɗaukan hoton, ya je maka sai an ɗauke shi, sai ba wani ya ɗauke shi a hoto, bayan gama ɗaukan shi sai ya ce daga ina yake, sai ya ce shi daga Tunis ya ce, ya ce shi kuma daga ina yake, ya ce daga Falastin, ya ce Gaza, sai ya fashe da kuka. Abin da ake muku nan ya Allah ka kare su, ku kaga musulmi ba za ka taɓa raba shi da ɗan uwan shi musulmi ba. Wannan shi ne abin da kaga ana so a hana mutane yawan taruwa a aikin rajin nan, saboda duk in musulmi suka haɗu wannan alaƙar wannan bond ɗin na musulunci ba zai taɓa rabuwa ba, ba zai taɓa rabuwa ba, a kaga ba su taɓa haɗuwa ba, ji yake kawai ɗan uwan shi ne a can, kai ne zaka je baka taɓa ganin mutum ba ya ganta ya rungume ka, ya dinga jin cewa ya ga wani ɗan uwan shi mutum, to kaga wannan abin dole ya ɗaga ma kafiri hankali, ba wani kafirin da yake haka da kafiri ɗan uwansa, musulmi ne kawai yake da wannan. In taro suka taru sai dai kowace coci ta yi taron, amma yanzu shi ke nan ga ce musulmin an ce akwai suwaye akwai zuwaye akwai ɗariƙu akwai izala akwai ahlus sunna akwai, amma dai an je ina ake zuwa ne, kowa da ɗan yajinsu ne, kowa da umaransu, in an je ɗawabi za a ce wannan nasu waɗannan wannan nasu waɗannan, duk ba haɗewa ke yi ba, an je gaban Allah ya wannan hukunci ko, in an ce gaban Allah a yi wannan hukuncin ka cire mutum a musulunci kwata-kwata, amma a nan duniya za a yi ta buga saɓani ɗin, ma da ka kawo hujja kan kawo tawa, ni ban yarda da abin da kake ba, amma dai duk da wannan saɓanin da za a yi yana hana a je a hada a yi umara guda ɗaya, yana nuna cewa a ni ne ɗan ɓangare kaza ne, mayafin da zan ɗaura a gaban nashi daban, tawafin da zan yi a maimakon na yi guda bakwai shi nashi guda goma sha huɗu ne, ko mi katina zai shi ke nan don mu tafi 'yan Najeriya muna ta saɓani, mi katina daban nashi daban, shi addinin musulunci wannan hadewar tana nan a cikin sa, kuma sabanin yana nan, sabanin bai nuna cewa kuma akwai shi. Ai sahabbai sun yi sabanin da yafi namu, tunda sun yi yaƙe-yaƙe har da makamai, amma kuma duk a haɗe suke a dinke su. Ko ita wannan dinkewar da kuke gani ta al'ummar musulmi ita ce abin da take ɗaga makafiran duniya hankali, duk wani tashin hankali da kaga ana yi akan wannan dinkewar ne ta al'ummar musulmi. Yanzu wannan shekarar da aka koma aka buɗe umara, ai duk wani musulmi ya ji daɗi, duk wani kafiri kuma hankalin shi ya sake tashi. In ka lura duk wani kafiri hankalin shi yanzu ba a jikin sa yake ba, domin yana ganin kuma aka yi wata irin cika ma da ba taɓa yi irin, in ka ga mutane ma sai ka ce ina musulmin nan suke fitowa. To wannan al'amarin ya fi ƙarfin ɗan adam, abu ne na Allah, abin da Allah ya so ya yi shi ba mai hana shi. Lakin yuriduna an yutfi'u nura Allahi bi afwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Ko sun so Allah zai cika haskensa. Haka kai musulmi kana da daraja baka sani ba, kai musulmi kana da wani matsayi amma kai ne baka ɗaukan wannan matsayin naka. Inda al'ummar musulmi za su zo su fito da kalmar su guda ɗaya, yau su fito ce abu kaza da ake fata yarda da shi, wallahi dole akwai. To amma ana ratsa shirku a shiga cikin nan, a raba wannan da wannan, a raba wannan da wannan, a haɗa wancan da wancan, sai ga kuma yawan namu ya zama an fasa mu. To shi yasa suke gudun wannan haɗuwa ne. Haka muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya ƙara haɗa kan musulmi. Allah maɗaukakin sarki ya ƙara ɗaukaka ga musulunci da musulmi. Duk masu nufin musulmi da mummuna abu Allah maɗaukakin sarki ya mayar zuwa gare su. Allah ya tsare mana addininmu da imaninmu. Akwai wanda ya yi tambaya jiya. A tambayar da yake cewa mutum yake aikin hannu sai ya zama yana kara kuɗin da yake samu a wani asusu har tsawon shekara shida. To amma duk shekara yakan ɗauki abubuwa ya biya buƙatunsa, yana biyan buƙata ma'ana yana taɓa kuɗin, kuma kuɗin yanzu ya kai nisabin zakka, wai ya za a cire masa zakka? Sai to yanzu abin da ya kamata ya duba wannan kuɗin yaushe ne ya kai nisabi? Domin ita zakka ana cire ta ne da sharuɗa guda biyu. Shi ne na farko idan shekara ta kai ta iska wannan kuɗin, sannan kuma ya kai nisabi ɗin. Wannan su ne sharuɗan zakka na biyu guda biyu, wanda in suka cika shi kenan sai a cire ma dukiya zakka. To a wannan shekara cikin sai ya duba da yake ajiye kuɗin yana taɓawa, yake ajiyewa yana taɓawa, a daidai wani lokaci ne da ya ga yana cikin taɓawan kuma ya kai daidai wannan ƙimar. Ga dai ƙimar miliyan 2,198. Idan a cikin shekara shidan nan, a shekara ta uku misali, sai kuɗin ya kai wannan adadin, ya kai miliyan 2,198 misali, ko? To kaga yanzu ya kai misali ke. To sai kuma kuɗin ya ci gaba da ƙaruwa bai raguwa, yana taɓawa amma yana son wannan limitin bai sauka ba. To kaga har a ce wata shekara ta huɗu ta zo, yana kan wannan limitin ko kuma ya hau, duk da yana taɓawa ɗin. To kaga ana shekara ɗaya kaga zakka ta hau kan kuɗi, an gane ko? Zakka ta hau kan kuɗi, amma da ya kai wannan limitin ba a je ba sai ya cire wani abu ya sai mota, sai ya cire wani abu ya biya buƙatunsa, sai ya sai wani fili ya ajiye, sai ya biya kuɗin makaranta yara. To ai nisabi bai kai baya, nisabi bai kai baya, amma the moment ya kai nisabi ɗin, sai ya zama da ya yi ɗinkin nisabi ɗin, to sai wannan nisabin sai ya kai shekara ɗaya, an gane ko? Yana kan wannan amount ɗin da yake kai. In ya kai shekara ɗaya duk da yana taɓawa ya ga bai taɓa amount ɗin nan ba, ya ci gaba da ƙaruwa, to sai ya ɗauki wannan shekara ita ce shekarar da ya samu nisabi, sai ya nisabi sai ya cire dukiyarsa. Da fata ya fahimci abin da ake nufi. To wannan shi ne abin da ake nufi da misali, an gane ko? Ba ma so mu shiga wasu tafasir, akwai wasu tafasir da wasu malamai suke kawowa ma'ana wani matsaloli na tsawaitawa wanda sai kila in buƙata ta kai ga wannan. Misali wani ba nisabin yake da shi a hannu ba, kamar ma'aikacin gwamnati misali, wanda amma ba ƙananan ma'aikata ba, manyan ma'aikata, sai manyan ma'aikata wanda albashin shi ya kai irin miliyoyi ɗin. To irin wannan za a iya cewa ai an tattara albashin nashi a shekara daya, ba wanda ake cire mishi wata-wata ba, tunda yana nan a ajiye ne, ko za a dinga tsakura ne ana bashi. To wasu malamai suna cewa in ya kai wannan limitin to sai a cire mishi zakka, ko da za a dinga cewa ana bashi, saboda abu ne da ya dunkule an ajiye shi yana nan a ajiye, ba wai ajiye shi ake, yana nan a ajiye ne. To wani ne kawai ɗauka ake ba su. To suka ce tunda har ya kai wannan adadin kuma ya kai shekara biyar, tunda ajiye yake dama, saboda haka suka ce za a cire. Matsala ce ta saɓani tsakanin malamai, cewa zai cire zakkar wannan albashin nashi ko ba zai cire ba, wallahi ta'ala a'lam. Amma dai wannan shi ne amsa ta shi wannan mai tambaya. Don haka sai ya duba shekarar da kuɗin ya kai wannan kima ta nisabi, sannan kuma da lokacin da ya je ya kewayo ya iske wannan abu. To daidai lokacin sai ya lissafi daga wannan. Don sai da ya kai shekara huɗu yana tarin ya kai haka kuma ba su yi baya ba, ta ci gaba da ƙaruwa. To daga shekara ta huɗu na aka kai ta biyar ta shida, sai ya lissafa wannan shekaru ukun gaba ɗaya, sai ya cire musu zakkarsu. Domin za a yi shi bashin abin da bai cire ba, sai ya cire zakkarsu gaba ɗaya ta wannan shekaru. Allahu ta'ala a'lam. Allah shi ne mafi sani. Muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya albarkaci rayuwarmu. Muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya ƙara mana lafiya da zaman lafiya. A wannan dare ko gararraki masu alfarma, muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya dakatar da mu a cikinsu. Muna maɗaukakin sarki ya rubuta mu cikin waɗanda za su yi ibada da za su zama musu tsira duniya da lahira. Muna roƙon Allah maɗaukakin sarki addu'o'in da za mu yi a cikin wannan dare da wanda muka yi a baya da wanda ba su zo ba za su zo, Allah maɗaukakin sarki ya amsa mana su. Bukatunmu na alkhairi Allah ya biya mana. Marasa lafiyarmu Allah ya ba su lafiya. Matafiyanmu Allah ya tsare musu hanyoyinsu. ‘Yan kasuwarmu Allah ya albarkaci kasuwancinsu. Muna roƙon Allah maɗaukakin sarki magabatanmu ya gafarta musu. Muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya ƙara mana aminci a wannan ƙasa tamu. Wannan damuna da ta fara shigowa, muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya albarkace ta. Allah maɗaukakin sarki ya sa a amfani da ita. Allah maɗaukakin sarki kar ya sa ta zama ambaliya a kanmu da hasara. Allah maɗaukakin sarki ya sa ta zamanto alkhairi ne a gare mu. Fatara da damuwa da ake fata da su Allah ya yi mana su, Allah ya kawo mana sauki. Allah maɗaukakin sarki muke roƙa shi ne wanda yake daidaita farashi. Allah ya daidaita mana farashin abubuwan da suka hauhawa. Allah ya sauƙaƙa mana domin shi ne mai kawo sauƙi. Muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya sanya mu cikin waɗanda za a ‘yanta su a wannan wata. Muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya sanya mu cikin waɗanda za a karɓi ibadunsu a wannan wata. Muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya ƙara mana imani. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تقول به بيننا وبين معاصيك. ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن النكيل ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم باسمائنا وصفاتنا وقواتنا معيتنا واجعلنا الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. من اقول لك يا اخوة شواء ان شاء الله هو الذي يدعو اجيبك رحمه الله يا اخي 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 ي